ya yi wato kira ya kira ayyuka a matsayin nagari sannan suka ce wa i'marul ardi bima yanfa'un nas sannan kaiwa da cin nasara shine a wannan rayuwan kuma mutum ba zai manta da kanshi ba domin a rayuwan nan ne ake yin aikin da za a samu gobe lahiran ko to a nan rayuwan zai yi kokari wajen bada gudunmuwa ga abin da zai haɓaka rayuwa shine ta hanyar ilimi da aiki nagari da ainihin wato a taimakon waɗanda suke buƙatar taimako a lokacin da ya rayu wanda duk za mu zo mu ji insha Allah nan ina son mu gane me ya kamata mu ɗauka a matsayin cin nasara to shine waɗannan sannan sai suka ce liyanala bidhalika as-sa'ada al-haqiqa fi dunya wan-najati wal-fawz bil-jannati fil akhirah idan ka cika waɗannan sharuɗan to ka samu ka kai ga matakin da zaka ainihin wato ka samu rabautuwa a nan duniya domin kamar yadda nace duk wani abu da zaka samu a lahira to a nan duniya zaka yi aikin shi Allah ya ce wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nemi lahira da abin da Allah ya baka a nan duniya Allah ya baka lafiya a nan duniya to ka nemi lahira ne da shi Allah ya baka arziki da wadata a nan duniya ka nemi lahira ne da shi Allah ya baka ji da gani da kaza da kaza da kaza to duk waɗannan abubuwan da Allah ya baka a nan duniya ka nemi lahira ne da shi sai Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma duk da haka kada ka manta rabonka a nan duniya to menene rabonka da ba a san ka manta da su a duniya a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un min as-sa'ada akwai wasu abubuwa guda hudu wanda idan mutum ya samu ya mallake su to yana daga cikin waɗanda suka ci nasara a yin wato nan duniya Allah ya sa mu dace a gurguje waɗannan ajebai da muka yi wato yi ishara a kan su kaga kenan su suke tabbatar da abin da ake cewa cin nasara a wannan rayuwa ta duniya da kuma cin nasara a rayuwa ta lahira Allah ka sa mu dace to yayin da muka fahimci me ake nufi da cin nasara to sai mu duba ɓangaren wato unwanin maudu'in na biyu cewa hanyoyin cin nasara ga matasa idan aka ce matasa to su wane ne matasa matasa su ne ainihin wato al'umma domin duk inda ka ga wata al'umma suna rayuwa to ɗayan matakai uku ne ko dai suna a matakin yaranta to shi kuwa yaro shari'ar musulunci ba ta ainihin wato ɗora mishi taklifanci ba shine ba a ainihin wato ɗora mishi yi ko bari ba da haka a daidai wannan lokacin da yake yaro to sai dai a rinka tarbiyyar shi amma babu wani doka ko wani hukunci a kansa kaga wannan a wannan marhalar kamar ka ce he is not relevant ina fata an gane dan a wannan matakin inda zai rasu to ana fatan zai rasu akan ainihin wato tafarkin da iyayen shi suke a kai shine kullu mauludin yuladu ala al-fitra kowane jariri ana haihuwar shi ne a bisa ɗabi'a na ɗan adam na asali da haka zai taso a matsayin shi na mutum wanda babu wani tunani gurɓatacce a kwakwalwarsa daga ina yake samun gurɓatan aƙida da hankali da tunani shine daga waɗanda zai rayu da su da haka Annabi yake fa abawahu iyayen shi a karan farko to yuhawwidanihi to su ne za su mai da shi ba yahudi da haka duk wanda ka ga ba yahudi ne shi a yau iyayen shi ne suka mai da shi ba yahudi in aka ce iyaye it can be biological iyaye it can be waɗanda kawai ya taso suka tarbiyyance shi awu nasiranihi ko su mai da shi kirista awu majjisanihi ko su mai da shi ba majusi almuhim kenan kaga shi yaro ashe sadda ya taso kamar soso yake soso da kake gani duk abin da ka jika shi da shi zai zuka in ka sa mishi guba zai zuka in ka sa mishi fiyar wata zai zuka in murinda ka sa zai zuka duk abin da ka sa wa soso to zukan shi zai yi to haka yaro yake da haka yaro ba a sa shi a cikin lissafi in ana maganan wato waɗanda shari'a take khifadi da su to kaga yanzu sai mu aje matakin farko na dan adam matakin dan adam na biyu shine lokacin da ya zama ya taso da ake ce mishi matashi din ai taso wannan shi yasa ake ce mishi matashi to wannan marhala shine daga sadda wancan yaron da muka ce lam yakun shay'an mazkura daga san da ya balaga to ya fita daga marhalan yaranta wanda malamai suna bayani akan cewa yana farawa ne kaman kace daga shekaru 13 wasu suke 15 fasa'idan zuwa matakin da suka tsaida shi to daga wannan lokacin ya shiga marhalan matashi to kaga su muke magana akan sa yanzu to yana nan a matakin shi na matashi malamai suka ce har ya kai shekaru 35 wasu kuma suka ce har ya cike shekaru 40 hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana to daga lokacin nan da ya kai munzilin tashi shekara 13 14 15 zuwa wannan karshen mudda mafi tsawo da malamai suka yi magana akai na tashi shine shekaru 40 to duk maganar da ake magana anan shine ake cewa shi wannan da yake rayuwa a wannan marhalar to yaya ya kamata ya zaba wa kanshi yadda zai ci nasara to daga sanda mutum ya tsallake shekaru 40 kuma to shikenan ya dangara kenan ya shiga matakin dattawa to ka ko ga babu wanda zai kai ga matakin dattaku ba tare da ya wuce mataki na tashi ba Allah ya sa an gane alaka dan haka abin da yayyo a wannan shekaru na tashi to da shi zai karasa a lokacin dattawan shi amma na lokacin da ya kai munzilin dattakun shi sai sa suke cewa an kaga dattijo mutumin kirki to alaman a lokacin da ya tashi ya yi shi akan nagarta ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya tabbatar da wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi tare da cewa lafuzan su takaitacciya ne al-Imam Ahmad shi ya fitar da lafazi mafi cika na hadisin hadisin sahabi Abdullah dan Amr dan As Abdullahi yace a lokacin da na kai wato shekaru na tashi sai mahaifi na yi min aure muna yaro dan sha kaza a lokacin teenager da Bature ke cewa sai aka yi mishi aure to shi kuma Allah ya sa tun kafin wannan lokacin na sha'a fi ibadatullah ya taso ne a cikin harkar bautan Allah da haka dabi'an shi kullum sai ya sauke alqur'ani kulla yaumin sai ya yi sauka sannan dare na yi irin wannan lokacin ko ai sallar magriba da isha ana sallar ne sallar isha zai je kabbarta sallah ya fara nafila baya sallamewa sai asuba wannan shine Abdullahi dan Amurda haka rayuwar shi yana cikin wannan yanayi shine sai mahaifin shi ya mishi aure to da aka yi mishi aure amaryar ta zo gidan kwana ɗaya kwana biyu kaga kullun sai yayi sauka sannan da daddare in ya fara sallah baya sallamewa sai an kira asuba a salatu sannan da rana kuma kullun azumi yake yi to matan ta dauka ko na godiya ga Allah ne da ya ambace ashe dabi'a shi kenan da haka tun da ta fara kwalliya irin na amaran nan kawai sai ta gane kwalliyar nan ba ta da wani fa'ida domin ana yin kwalliya ne domin a jawo hankalin miji to mijin da yake azumi da rana wani hankalin shi zaka ja sannan da daddare yana ne yana kabbara yana kira'a hankalin me zaka ja sai ta daina ado ile bayan makonni sai uban ya kawo ziyara gidan irin yadda ake son iyaye su rinka bibiyar musamman matasa yara kanana a sadda suka yi musu aure wannan na daga cikin sunnan salafus salih Umar dan Khattab kun ga dai diyar shi Hafsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta daga karshe amma Umar bai fasa zuwa yana yi mata ainihin wato nasiha da jan hankali da yi mata tankiya a gidan manzon Allah ba amma iyayen mu a yau dattawa wasu ma har su mutu ba sa sanin gidan sarkansu wannan ba daidai bane da haka ne zamantakewan aure da dama suke samun matsala Allah ya kyauta ba wannan janibin muke tattauna a yanzu ba a shahid Abdullahi dan Amr dan As sai mahaifin shi kawo ziyara gidan sai ya zo ga matan kata kata ba ado ba irin lallana na amarya ba gogoro ba komai sai ce lafiya me ya faru sai ce ba komai lafiya kalau ha to ya kika kike a haka sai ce ai miji na ne mutumin kirki yace ban damu ba mutumin kirki kuma kina a haka yace eh mana kullun dare sallah yake yi sai yayi sauka sannan kullun da rana azumi yake yi uban da yaji sai yace to ya gane sakon aishi ko inda shi da tijani inda wani matashi ne ta kaiwa wannan labari sai ce masha Allah masha Allah bai san kara ta kawo ba sai uban ya fahimta ai yana jin haka sai ya koma ya je kai karar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace a je a zo da shi aka zo da Abdullahi dan Amru dan Az gaban manzon Allah kai matashi yaya yake nasara yake son mutuwa rayuwa to kaji kai matashi da kake son ka ci nasara to nawa kai kake saukan fir'auni a rayuwanka ma gaba daya Allah ya kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace labari ya iske ni cewa ga yadda kake rayuwanka kullun sai kai saukan fir'auni kullun azumi kullun a dare kana rayuwa sallallahu alaihi wasallam kwarai ya manzon Allah sai manzo Allah yake la tafal a ka dibo ta da fadi eh abin yayi yawa bari mu sese ta maka abin da za a yi sai annabi ya ta bashi shawarwari aka ce annabi ya dauko akan tun farko manzo Allah yake ka rinka yin azumi kwana uku a wata ya ishe ka abin da sai sa annabi ya bashi wannan lissafin saboda ka'idan man ja'a bil hasanati falahu ashiru amsali duk wanda ya aiki nagari guda daya Allah zai ninka mishi goma to ka gani azumi guda uku a wata ladan azumin kwana nawa za a bashi kwana 30 yana nan dai yana samun ladan shi sai Allah da mun ya sace kai ya mun za Allah ina matashi ina son in ci nasara duniya da lahira a ce in yi azumi kwana uku rak kwana 27 ina cin abinci da rana annabi ya yi min kadar ka ji Abdullahi dan Amr dan Az wato shi fama yake da shi ma ya rage yana cewa a je kyale shi annabi yake to in yayi maka kadan ka rinka yin ainihin wato azumi biyu a mako haka aka yi ta gwagwagwa da shi daga ƙarshe annabi yake mishi to ka rinka yin azumi yau gobe sai ka sha jibi ka yi za ka sai ka sha kaga a wata zai yi kwana 15 yana azumi 15 yana sha yace ya manzo Allah ni dai a kyale ni manzo Allah sai ce to daga yanzu ba inda za a ƙara daga maka faka domin irin wannan azumin shi ne azumin annabi Dawud kuma ba azumin da ya kai shi falala annabi ya ce mishi man sama dahar fala su ya mala duk wanda ya ce zai rinka yin azumi fitir ba wajen Allah bai yi azumi ba kawai yana wahalar da kanshi da haka ya haƙura da ya ga an kure shi sai aka ce mai Qur'ani kuma da kake karantawa to shi ma ka rinka rabawa ka rinka yin sauka a kwana 10 sai yanzu kana yin izu 6-6 kenan yace ya manzo Allah da na gama izu 6-6 kenan na gama karatu sai kuma gobe yace kai a je kyale ni nan ma da kyar annabi ya kai shi zuwa ga cewa to ka rinka yin sauka a duk kwana uku ma'ana ka ga kamar a ce zai rinka izu 20 yau 20 gobe 20 jibi kenan kaga yayi sauka nan ma yace manzo Allah haba ya manzo Allah ai lokacin zai mun yawa annabi yace to duk wanda ya sauke karatun alqur'ani kasa da kana uku falam yafqahu to zai fahimci abin da ya karanta ba da haka nan ma da ƙarya haƙura sallar dare shi ma aka ce mai ya rinka yi wani lokacin yana hutawa me muhallin shahid a cikin bayanan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan Amr dan Az inna li kulli 'abidin shirra kowani mai bauta yana da abin da yake da nishadi a kansa ma'ana in za ka yi ibada da za ka rinka yi kana jin nishadi kowa na da irin tasa sai annabi ya ce wani kulli shirratin fatra ka sani cewa duk wani nishadi wallahi yana da lokaci akwai sadda kana ji kana gani amma ba za ka iya yin shi ba amma a lokacin da yake danye ne yana jin karfi a jika bai gane karatun manzon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ati nishadinka da samartakanka da jin karfinka ko dai zan kai shi ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yanzan kai shi ne akan bid'a sai annabi yace faman kana fatrahu ko sirruhu ila sunnatin faqad naja duk wanda ya tashi akan sunna to wannan ya ci nasara mahalli shahid ke annabi yace wa man kana ila bid'atin faqad halaka duk matashin da akai kuskure ya taso a hannun bid'a da ɗan bid'a to wannan ya halaka dan ba zai taba tsina rawa kansa abin da zai mori rayuwar shi ba ba ku ganin rayuwar ɗan bid'a mutum ya wayi gari ya zama matashi amma akan bid'a ba abin da yake yi sai bid'a karshen rayuwar shi sai ku ga yana cizon yatsa yana nadama ne mutuwa mutuwa maras amfani wanda ba zai bar wani abu na asar a bayan shi ba Allah ya kyauta to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna Abdullahi dan Amr dan Auf cewa ana son kai akan abin da zai kai ga zuwa ga cidin mansira to wannan fatra din da muke ishara shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan mutum ya yi shi akan sunnar manzon Allah to zai tsira to idan mun gane wannan ina son mana wato tabbatar da cewa idan mutum ya yi wato tsallake wannan mudda na tashi to ya dangara kenan Abdullahi dan Amr dan Auf yace wallahi karshen rayuwar shi da yake Allah ya tsawaita rayuwar shi yace sai da na fahimci abinda manzon Allah ya mun tankiya akai ne ta gargama yace ya laita ni qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yake nadama yace ina ma da na karbi saukin da manzon Allah ya azana akai domin a lokacin da ya tsufa sai dan saukan karatun alqur'anin na masa wahala aka ce sai ya tattara ƴaƴansa da matansa su suke kama mashi yake samu yake yin sauka a kwana uku ma yake ban san tsufa haka zai yi da ni ba jama'a an gane wannan da yake ko ma'ana ya laita shababi ya udi yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib ina ma da samartaka na zai dawo da kuskuren can da nayi da ba zan maimaita shi ba amma akwai wanda zai dawo in dai ka tsallaka ya wuce kenan Allah ka sa mu dace to me ya faru Abdullahi dan Mas'ud dan Auf sai hadisin shi wannan ya nuna mana akan cewa ashe idan mutum yana son ya ci nasara to ya duba me yake yi a lokacin samartakan shi to wannan shine asalin abinda wato unwanin ya kunsa to waɗanne hanyoyi za a bi matashi ya ci nasara a rayuwar shi shine asalin abinda muke son mu tattauna to waɗannan hanyoyi shine nake son in kawo mana akalla guda uku kafin malamai da za su yi mana bayanin su je hanya ta farko da matashi zai bi ya ci nasara a rayuwar shi shine ya zan yana da imani da Allah kuma yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yi tashin shi akan imani da Allah da bin sunnar manzon Allah ba wannan ya halaka kamar da muka ji yanzu na cikin hadisin Abdullahi dan Amr dan Auf ku duba abin da alqur'ani ya gaya mana game da waɗanda za su rabautu a ranar lahira cikin suratul mu'minun Allah ya ce qad aflaha almu'minun hakika mu'minai ne kadai waɗanda za su rabauta to kan kana matsayinka na matashi in baka da imani ne aka yi kenan da haka malam Abdurrahman al-Akhdari Allah ya ji kanshi da rahma da ya zo cikin littafin sannan shahararre kitabul akhdari abin da ya fara bayani da shi kenan أول ما يجب على المكلف كثير إيماني أبو نفر كي وجب أكن متى شيء كنا كوا فرق الوقت كن كنا تشي شيء كفار إنسان إيمانك كسان الله متأيون وند شيء كذا أشي بوتا وا باء هذا شيء دوني أشي بوتا أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا كبوتا وا الله شيء كذا هذا قوام الله دوني أشي بوتا to kaga kamar yadda muka ce idan mutum bai taso a bisa hannun malaman da za su daura shi akan sunna ba tun yana taso wannan za a rinka yin wato sa shi yana shirka shi yasa ku dubi annabi Ibrahim alaihi salam shi ma sabbe ya taso yana matashi ya taso ga iyayen shi na bautan gumaka da wato fitra ɗin da muka ce kullu maulidi yuladu ala alfitra da shi kawai ya gano cewa kai waɗannan iyayen nan nashi da al'ummar shi ba kan daidai suke ba saboda ya ga suna yi wa gumaka sujuda shi kuma a fitran dan adam ya gane cewa duk abin da kake son ka girmama shi ya kamata a ce ya tika matsayi da daraja da komai to ya za a yi abin da zan yi wa bauta ni ina ji shi baya ji, ni ina gani shi baya gani, ni ina magana shi baya yi, sannan kuma yanzu ta faduwa a gaban shi ina cewa ya mun an yi muke mishi ni ya kamata mu mishi hidima. Hal yasma'una kum yastad'un aw yas'a ne ne aw yafa'unakum aw yadurru, suna jin ku ne kuna kiran su ya abati lima ta'budu ما لا يبصر ولا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي لا تعبد الشيطان يجانا شو أبنشنا بوتن شيئاني فشي تيا وسن الله إن هاني كوى الله يكين سامسا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا درين عليه كوى إذا كي سيجا توراني دتناني شغير المتاشي يجد أبن بيكي سمدشي كياتي شكينا يكي تهذا ربي amma da suka fata sai ce kai ba zai yi a ce me kula da rayuwa na kuma ana neman shi a rasa ba sai ga alqamar falan mara kabara ba kala hada rabbi yace wannan ai ya fi nada zuma girma ashe wannan shine ogan wa'ancan ya rabbi to wannan ne ubangiji shi ma da ya ga rana ya fata sai ce kai a'a ba shi bane sai ya ga ashan shi ma sai ya ga karshe ce kai inni wadatu wadiya lillahi fatara samawati wal arda hanifa na gane akwai wanda yake sarrafa waɗannan abubuwan to shine Allah sai sa Allah madaukakin sarki ya jinjina wa annabi Ibrahim domin shi in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ya ji a zuciyar shi cewa lalle akwai wanda yake gudanar da rayuwar nan da haka ya san Allah to a wannan lokacin yana a wani mataki ne na rayuwa yana matashi shi yasa su da kansu mutanen da suka zo suka ga an rugurguza gumakan su من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ما سكتي قالوا سمينا فتني ونمتاشي مكي فكي متاشي دا كتاسو مدرين كتاسو أكي إيمان دا الله سي كتاسو أنونا مكا جاوس شيه المي كو جاوس وليي كو جاوس وجبي كو جاوس ويسوني عبن دا كي جرم ما وابا الله با كاكا كي كاهن لك كوبا كاهن لك با كاهن لك to abu na farko kenan tasihul iman sannan kuma ka rayu akan sunnar manzon Allah to menene imani shine wadannan rukunai da malamai ke karanta mana guda shida wanda suna da maratib maratibin shi na farko shine al-islam sannan al-iman sannan al-ihsan sannan a wannan sura Allah ya ci gaba da ambatan su alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim haqa Allah da ya karshe ce ulaiika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun wadannan abubuwa a matsayinka na matashi kana yi kana kula da sallah a matsayinka na matashi sallah nawa kake yi a cikin jama'a wanda da an kira sallah da ka taho koko kukun bar masallatan anguwannin ku ga dattawa ga tsaffi sai yadda yake faruwa kina a wasuraran to alaman ka kama hanyar cin nasara shine ka danka akan aikin addini ga wancan hadisin wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka faito sahabi Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai dangin mutane guda bakwai wanda ranar tashin al-kiyama Allah zai tayar da su a karkashin inuwarsa ranar da babu inuwa sai ta Allah sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu a cikin su sai ambaci wa shabun nafa'a fi ibadatillah mataki wanda akan da ibadar Allah ya tashin shi da haka bai yawon iskanci a gari ba bai yawon kala risara tuka ba bai yawon shaye-shaye ba bai yawon jin ɗan mata ba bai yawon tasha ba a'a ya taso a natsatse ya taso akan addini ya yi haddan alqur'ani jama'a yaya muke ganin in aka nuna mana yaro matashi a ce shekarun shi 10 11 12 15 20 yayi haddan Qur'ani muna sha'awa ko ba ma sha'awa shi to amma dan ka ce kai gashi shekarun ka 18 amma duk ka lalace ya tsinka da labbanka da kafafunka duk sun yi baki kirin saboda shaye-shaye a karan kanka kai kanka baka fatan zaka tsina nawa kanka wani azumi balantana kuma kai wa wani amma shi wancan yaron za ka gane cewa marjuwan ma'ana shi muna da fata kyakkyawa a kansa to ka kama hanyar cin nasara kenan to shi ne matakin farko imani da Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu daga cikin hanyoyin da zan ambata shine ainihin wato mutum ya taso ya koyi ilimin addini. Duk wanda yake son ya ci nasara duniya da lahira, wallahi sai ya taso wajen harkar ilimin addini. Waɗannan su ne abubuwan da manzon Allah ya fara assalawa har ya gyara al'umman da ya taso a cikinsu a lokacin da aka aiko shi a matsayin manzo. Amma lokacin lalacewar Qurayshawa ya wuce yadda ake tunani, amma da manzon Allah ya taso ya zo nuna musu imani da Allah, ya zo yana musu yadda za su rayu a bisa tafarkin sunnar shi, sannan ya karantar da su ilimi, shi ne har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya taso yana bin hanyar neman ilimi, ina ka fito neman ilimi, ina za ka neman ilimi, me kake yi neman ilimi, manzo Allah yake to Allah zai sauƙaƙa masa hanyar shiga aljanna. Sannan talibul ilmi yastaqiru lahu kullu shay'in, talibul ilmi duk wani abu da ka sani yana nema masa gafara. In baka fahimta ba, annabi ya ce hatta al-insanu fil bahr, har kifaye da ke cikin teku kullu yawmin la yaftaru, suna nema wa talibin ilimi gafaran Allah. Lokacin da kake daukan Qur'anin nan naka, bulugul maram din nan naka, riyadus salihin 40 hadis, zaka je makaranta su kuma suna nan suna cewa wani dan wani Allah kai mishi gafara, mala'iku na maka, bishiyoyi na maka, tsuntsaye na maka, me ka rasa, asarar me kai. Haka wajibi duk matashin da yake son ya ci nasara sai ya yi ilimi jama'a. Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, za a hada waɗanda suke masu ilimi da waɗanda suke ba marasa ilimi, ya yastawiya ba za su ba. Wa aka ce ilimi, wani ilimi ake yi? Ba fa ilimi wannan na boko da aka zo mana da shi a zamanance ba, ilimin sanin alqur'ani da sunna da fiqhin musulunci shi yake magana. Shi ne duk inda ka ji nassin shari'a na magana ilimi, to da wannan ilimin ake yi. Amma ba wai ka je ka koyi boko ba ruwanka da addini ba, wannan za ka ƙara ganewa addini ma matsala ne, don za ka wayi gari ka zama ɗan boko a ƙida. Shi ne da an zo an yi magana addini sai ka rika cewa what is the wisdom behind it, ka ji ɗan wuta wai na ayan Qur'ani yake wa Turanci da wannan da ke ko a'a, ka koyi ilimin addini sai ka hada da ilimin rayuwa, domin wannan ilimi da muke gani na zamani shi yake taimaka maka wajen neman sana'a, bai da bambanci da irin sana'o'i da ake yi. To of course a cikin harkar neman ilimi to zai zan kuma kana ainihin wato koyon sana'a, wannan na daga cikin hanyoyin cin nasara. Ba wai kuma za ka zauna kai ci ma zaune ba, ka ce ai tunda aka ce in dai muka yi hajja to ni gaskiya ba za a, in an samu waɗanda za su tallafa maka kai babu laifi, amma in babu dole sai ka yi wani sana'a. Ga wancan waka da yake cewa ala la tanalu ilmi illa bi sittatin, daga ciki akwai bulga da ya ambata, sai ka nemi short of living. Amma ka sani da cewa ba wai ka watsar da ilimin koyon addinin ba, ka ce ai kana neman kuɗi ko kana neman ilimin boko, wannan za ka ainihin wato nisa daga cin nasara a rayuwanka. Allah Ubangiji ya tsare mana imaninmu. Hanya ta uku wanda ita ce ta ƙarshe da zan ambata har ku manta, na ce ni zan malamai shimfiɗa ne, shi ne ya zama kana ainihin wato girmama waɗanda suke magabata gare ka. Na farkonsu shi ne iyayenka. Duk matashin da ya taso bai nemi yardan iyayen shi ba, wallahi ba zai taɓa cin nasara duniya da lahira ba. Saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ridallahi fi ridal walidayhi, in ka ga mutum ya sami yardan Allah to sai da iyayen shi suka yarda da shi. Duk wanda iyayen shi ba su yarda da shi ba, wallahi ba zai sami yardan Allah ba. Domin sharaɗi ne annabi ya alakanta cewa yardan Allah to yana cikin yarda iyayen ka su yarda da kai. Wa sukhtu llahi fi sukhti alwalidain, duk dan da ya bari iyayen shi suka yi fushi da shi automatically kawai ya yarda cewa Allah yana fushi da shi. Automatically ne ma damar iyayen ka na fushi da kai to Allah na fushi da kai. Da haka ma dama kana son ka ci nasara wallahi sai ka zama ɗa na gari sai ka zama wanda ya san girman dattawa da manya laysa minna man lam yukabbir kabirana wa lam yuwaqqir kabirana babu tare da mu wanda baya girmama manyan mu wa lam ya'rif haqqan kabiran su kuma manya ba su tare da mu in ba sa kula da haƙƙin yara to kai ka taso ka zama mara kunya a unguwa har kana bugun gaji kana cewa kai fa ba shegen da zai gaya maka to ubanka shine shegen farko kenan domin in ka ce haka ya nuna baka san girman masu girma ba kuma girman iyayen fa ko da sun rasu ko da sun mutu wallahi baya faduwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin hanyar da mutum zai ci gaba da yiwa iyayen shi biyayya bayan sun mutu to shine ya rinka girmama abokan iyayen shi ya rinka girmama kannai da yayyen iyayen shi kawunan shi kenan da baffannin shi haka kaka ga cewa ai kaga iyayen ka sun rasu to shikenan kai ka samu yanci a ba wani yanci da ka samu kuma mun gane wannan ne ko da haka waɗannan shine abu da zai guda uku kamar yadda nake ni zan fara ambata na farkon su ka tsaya ka inganta imaninka da Allah ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka koyi ilimin addini shin kai saukan alqur'ani izu nawa ka haddace littafan hadisi nawa ka koya ka koyi sab'una annabawiyya mi'an nisawiyya mi'a alf hadisi fil aqida riyad as-salihin 40 hadis guda nawa ka iya fiqhul ibadat ka san abubuwan da suke ma yuslihu bihi farj aynak awwan raka jara farallan ibadanka sallah azmi ka san shi ko ko kai kawai aikin da ka taso kaga ga wasu sa'annin ka suna aure kai ma aure kike son kai baka san menene dokokin Allah game da aure ba sai sa ake samun matsaloli a wurin da yawa da ake yayi kaga an yi wa matasa aure su je suna jima'i matar tana cikin jinin haila bai sani ba ko kuma tunda suka yi aure ƴaƴan su yanzu sun kai 3 4 5 bai taba yin wankan janaba ba to kaga wannan mai amfani a wurin gare shi irin waɗannan da dama malamai suna receiving irin wannan cases din saboda da jahilci kawai aka shiga ko a kai kawai abin da yake burge ka da sa'annin ka suna hawa mashin roba roba suna hawa motoci to kai ma baka nemi kuɗi ko ta wata hanya yake halal yake haram ka shiga kasuwanci baka san hukuncin riba ba da haka duk harkan kasuwancin ka riba kake mu'amala da shi Allah kuma ya ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat dukkan ka ba zai albarka ba to dole sai ka san hukuncin Allah cikin harkokin rayuwanka da ibadarka sannan na ukun su shine ka girmama waɗanda suke magabata gare ka iyayenka a matakin farko sannan dattawan anguwa malamanka manyan gari da duk waɗanda suka tsara ka a shekaru haka annabi ya karantar da mu ladabin musulunci kenan kabir kabir wasu ne suka zo gaban manzon Allah wata rana annabi yana son ya ji jawabi daga gare su sai wani mai kananan shekaru sai fara magana annabi ya ce a yi shiru waɗannan da suka girme ka baka ganin ga masu farfara ka bari su yi magana kabir kabir da haka duk wanda ya taso yana matashi shi yana cewa shi ba wanda yake ganin ganshi kanshi da gashi a to wannan ba zai ci nasara a rayuwar shi ba kuma ko da da sunan ilimi ko karatu ko addini yake wannan wautan to ya nuna zai da mustakbal a rayuwar shi amma duk matasan da suka taso suna ganin girman magabata to da izinin Allah waɗannan za su ci nasara a rayuwar su yan uwa masu albarka an yi mini isharar lokaci ya riga ya cika a yi haƙuri kamar yadda nake dama zan gabatar da malamai ne da haka yanzu sai mu shirin yanzu za mu ji wa'azi daga bakin malamai za su gaya mana matakan da za mu ci nasara karuwa akan wanda ainihin wato ni na dan faɗi shi sauka jini kawai guda uku na faɗa ko mun ga guda uku ba wani yawa gare su ba amma malamai za su iya gaya mana har dari insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi